الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد تيجي ذكرتين لكن أروحون حديثنا الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله. هذا وسيدي قبلت من ذاك ساعة القشن حديثنا حديثنا 36 إن شاء الله تعالى إذا مساش حديثنا 37 أو من ساعة نقضت القشن حديثنا 37 إن شاء الله إذا مساش حديثنا 37 حديثنا 37 ما عليك تجوى hadisi da ya gabata hadisi na 35 muna cikin shi da kuma lokaci ya koya mana kafara sallah to mun yi kan tashi wannan hadisi ne wanda yake da girma hadisi ne wanda yake bayani akan abubuwa da yawa hadisi ne wanda malaman da suka yi rubutu akan sharhin al-arba'in suka mushi ulwani da al-ukhuwah al-islamiyya shine yan uwan taka a musulunci a ƙarshen hadisin manzo Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah a zaman a matsayin yan uwa sai manzo Allah ya ce almuslimu akhul muslim muslimi dan uwa muslimi to kafin nan hadisin ya hani muslimi a wajunan su su yi wata dabi'a daga cikin dabi'u mara kyau akwai hasada ta hudu hasada dabi'a ce wanda aka hana musulmi su yi ta saboda hasada cuta ce mai girma cuta ce wadda dalilin hasada Allah ke ɗauke alkhairi daga cikin al'umma yahudawa ma hasada ce Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya yi fushi ga su shi sa manzo Allah yake wadi a hadisi cewa wani hadisi da abdama na shi ke cewa al'umma ba za ta fushi a cikin alkhairi ba matsakaitar ba sa hasada a cikin su ha shi sa za ga ko yahuda ga wanda muka ce hasara ce suka imamu su suke imamu ne wanda ka sayo min halil kitabi law yudunakum min ba'di imanikum kufara sallaka tu hasadan min indi anfusi yau da yawa daga cikin halil kitabi suna so da ma a cikin wani kuwa mutafawai sai Allah ce wannan ba dan kawai saboda hasada malume suke cewa ita ce sabon hukumar wanda aka fara sawa ma Allah a duniya afwan bayan ƙasa shine a kissan ƴaƴan annabi Adam guda biyu Habil da Qabil hasara ta sa ɗaya ya kashe ɗaya kaga wannan hasara ce da aka hasara mugun ce shi yasa magana ke to hasara tana cinye ayyukan bayi da kirki kamar yadda wuta take cinye ciyawa idan an sa ciyawa za ta cinye buru to haka hasara take mamaye ayyukan bayi shari'a ta hana musulmi su yi hasada ga junansu hasada malamai suka ce shine tamanni zawal ni'mat ghayr shine tamanni zawal ni'mat ghayr kai gushi wani ni'imar wani da Allah ya ma wani da Allah ya mishi ma to kai guri ni'imar wannan ta gushi wani da kaza ina ma a ce wannan abin da shi lalace babu shi kaga amma baya daga cikin hasada kai ka ji ka samu kai baka so na shi goshi amma kuma kana so ka samu wannan jibta wal miskin jin duk da shi ma suna cewa hakan ma babu kyau kawai kai ka roki Allah ai dan ka gan shi me yanzu kace kai baka samu to kai ma kawai ka roki Allah ya baka ba tare da don wani yana da ba dan ka ba amma duk da wannan al'umma da wasu hujja ko a ce shari'a ta hudda hasada a fagen abin da shari'a yake alkhairi shine kaga bangaren abin da shari'a ilimi abin da shari'a neman ilimi shi wannan jibta ake ce mishi da ga wani ya mai da hankali akan zuwa makaranta yana da littafai yana da kaza yana kokari to ni ma ban in daje ne ko aikin alkhairi wani yana ciyarwa ni ma in daje ne to wannan dabi'a ta hoko sai kuma annabi su da muke bayani akan shi shine inda ɗan kasuwa suke yi da kuma fushi ma shi ma a juna musulmi ya kamata wata suna fushi ga junansu manzo Allah ma ya ima wani ya zo ya nemi kamar da muka wuce hadisi ko ya mushi wasiya ma kawai sai ya ce kai ya mushi haka nan ciniki akan cinikin dan uwa shi ma abu ne wanda yake kawo gaba sannan kuma yake dauke albarka daga cikin kasuwanci a takaice wannan shine abin da hadisi yake magana akan shi sai hadisi na shida magana yake cewa ana ya afun imamu ne yake cewa ana bin wa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam fa imamu ne yake cewa hadisi daga Abi Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza laki cewa man naffasa al-mu'min qubatan min qubabid dunya naffasa Allahu anhu qubatan min qubab yawm al-qiyamah maza laki cewa duk wanda naffasa al-mu'min yayaye ma wani mu'mini ko kace ya saukaka ma wani mu'mini ko kace ya gusar ma wani mu'mini damuwa daga cikin damuwa ta duniya kuba shine damuwa ko bakin ciki bakin ciki daga cikin bakatan bakatin ba bakatan ciki na duniya sai manzo Allah ya cewa nafasallahu anhu quwwatan min qurabi yawm alqiyama shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye mishi damuwa daga cikin damuwa ta ranar tashin alqiyama sai manzo Allah ya cewa wa man yassara ala mu'sirin haka nan wanda ya saukaka ma wani da yake cikin tsanani yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai saukaka mishi a duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya suturce musulmi satara Allahu fi dunya wal akhirah shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai suturce shi a duniya da lahira shi ma Allah ya ce wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni akhihi Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin taimakon bawan shi matsalolin shi ma wannan bawan yana kan taimakon dan uwan shi ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما duk wanda ya shiga wata hanya wanda ya shiga wata hanya yana mai neman ilimi a wannan hanyar sahalallahu lahu tawiqan Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙe mishi wata hanya lahu zai sauƙaƙe mishi wata hanya dalilin wannan hanyar da ya shiga ila aljannati zuwa aljanna idan laka ta wa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wasu mutane ba za su hadu ba a cikin daki daga cikin dakunan Allah shine masallatai ya tuluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu suna mudarasa suna tsara ma juna sani dangane da alqur'ani a tsakanin su illa nazalat alaihimus sakinatu tulalle sai wata nutsuwa ta sabka a gare su wa ghashiyatuhum rahma sai rahama ta lullube su وذكرهم الله فيمن عنده وحفتهم الملائكه كو سي ملائكه سن زو سن كيوي سو رحمه تعالين ده سو sannan kuma wazakarhum Allah sai Allah ya ambace su fiman indahu a wajen wanda suke wajen shi Allah zai ambace su a cikin wanda suke wajen Allah subhanahu wa ta'ala sune malaiku sai manzo Allah fita waman abu fa ko a wata riwaya waman babba ومن أغفى به عمله وند أيكن يجن كرتد شيء لم يسرع به نسبه تو نسب شيء بذات سعيد وقابا يكين دي أكسو يكين وانا حديث ما مسلم يغتوش وانا لفظ حديث ني وند يتترس لأبو بوا ديوا شيسا ابن عفار يكي تشيوا وانا حديث ني wanda ya tattaras da hukumce da kuma ka'idodi da kuma ladubbai na musulunci daban-daban hadisin ya bayyana fadla ta a ce mutum ya zamanto shi ne sababi na biyan bukatun wasu mu'minai yau kai ne zaka zamanto sababin yayi ma wani mutum cikin shi yana cikin damuwa ka zama kai ne sababin yayi wani damuwa fadla wannan shi ne kai ma shi ne Allah zai yayi maka daga cikin damuwa na lahira damuwoyin lahira suna da yawa tun daga ma kabari tun daga tashin kiyama tun ka aje hisabi a zo hisabi ma kanshi mutum ya zo ya shiga damuwa to dalilin wannan Allah ya kalle shi Allah ya yi masa wannan damuwa da yake ciki to wannan ba abu fabala bace sannan hadisin yayi magana akan matsayin a ce mutum ya shi ma dai ya sauƙaƙa ma wani wanda yake cikin tsanani wannan yana daga cikin fadala mai girma a ce yau wani yana cikin wani tsanani kana bin shi kuɗi ka ga kawai ya kasa biya ba yanda za a iya biya ko da a ce hidi ka saida shi bai mallaki komai ba kawai ka tausaya mishi ka yahe mishi wannan bashi kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai wannan din mutum kai ma Allah zai kalle ka zai yassare maka sannan ko kuma wani da yake cikin damuwa tsanani an biyo shi bashi ko wani abu ko ya ci kudin wasu da sauran su shi ma ka zo ka zama kai ne sababi na ka biya mishi wannan ka dauke mishi wannan abu to duka shi ma wannan yana shiga ciki wannan daga cikin abin da hadisi ke nuni a kan shi hadisin kuma ya nuna fadila ta ilimi ya nuna cewa ashe ilimi hanya ce ta zuwa aljanna malamai suka ce amma wannan ana magana ilimin shari'a. Ilimin shari'a ake magana shi ma suka ce idan yayi da ikhlasi, yayi dan Allah, ya fuskanci ya ake cewa fuskal Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana da yayi dan Allah, to lalle ilimin shari'a sabbi ne zuwa Allah. Me yasa? Saboda a cikin shi ne mutum duka zai je ya san shari'a ta musulunci. A cikin ilimi ne zaka je ka iya gane wane ne Allah subhanahu wa ta'ala, ka san haƙoƙin Allah, abubuwan da suka kori a gare shi, abubuwan da suka tabbata a cikin haƙƙin shi, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya halitta a cikin haƙƙin shi, menene bai halitta ba, biyayya da zaka mushi, sannan kuma ka san abun da yazo da shi Qur'ani, hadisi da shari'a gabaki ɗaya ma. To da haka wannan ilimin hanya ce zuwa aljanna. Ma sannan hadisin malamai suka ce ya nuna mahimmancin ko fadlan karatun alqur'ani, a taru a yi karatun alqur'ani a cikin masallaci ko kuma a wani waje ko a makaranta. Wannan kuma shi ne abin da jamhur suka kai a kan cewa ya halitta a taru a yi karanta alqur'ani, wannan ya karanta, wannan ya karanta, wannan ya karanta, a taru saboda mudarasa, a ƙara ma juna sani don tilawa ta yi ƙarfi, ko kuma saboda a yi tawassuli da wannan abin da aka yi, a yi addu'a a kan wani abu da aka yi da ake nema a samu a cimma, ko kuma wata mai ake cewa musiba da ta kama mutane, ko ake so a ɗauke wata bala'i. To wannan duka hadisi na nuna kan wannan, jamhur sun kai akan haka nan, duk da Imam Malik yana ganin cewa hakan kan hanci ne, amma wasu daga cikin almajiransu sun awwala cewa ba yana nufin kan hanci na wannan bai, idan an ɗauke shi da wata sifa sai an ba shi wata sifa ta daban, an yi i'tiqadin wasu abubuwa sai an yi kaza, sai an yi kaza, ko kuma shi za a san kan shi an haɗa da wasu abubuwa, to anan ne ake wannan magana. Haka nan hadisin ya nuna cewa duk wanda suke sannan kuma ba wai in aka ce karanta alqur'ani, tunda an kawo mudarasar alqur'ani, mudarasa akwai karanta shi, akwai kuma mudarasa shi. Karanta shi wannan, wannan ya karanta sura kaza, wannan ya karanta sura kaza, ya shiga ciki. Mudarasa a zo ana bayani akan ilimin qur'ani, tafsiri ko hukunce hukunce na alqur'ani, ya shiga ciki. Sannan kuma a zo ana magana ma akan hadisan manzon Allah, tunda shi ma yana daga cikin mudarasar qur'ani, mudarasar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan ya shiga ciki. A zo ana magana akan a taru a wani masallaci ko a wani waje, ana bayani akan abin da shahi ilimi, akan abin da shahi shari'a, akan abin da shahi fiqh, zakka da sauransu, duk yana daga cikin mudarasar qur'ani, tunda su ma ilimi ne wanda aka hudo su daga cikin alqur'ani da jama'a. Hadisi ya nuna mana cewa ashe mutum duk yanda ya kai, duk yanda ya kai dan dangi da dan da matsayin shi da wane ne yake shi, in dai ba aikin kirki bai, to wannan nasabar tashi ba za ta samu wannan, wai sai samu wannan ba. Imamu ne yake cewa ai man naqasa amaluhu, wanda aikin shi ya rage, to nasabar shi ba za ta sa ya je ya shiga cikin waɗanda suka yi aiki da kirki. Shi yasa kaga wannan zai nuna maka hikimar da sa manzo Allah ya tara iyallan gidan shi yake musu wa'azi, yace kowa iya da kanshi, kaukalli cewa ku akwai annaba a gidanku. Fatiman ma kanta yake raye ta yace ke ma ki tambaye ni game da dukiyata, amma dai gobe kiyama to ki da kanki. Hadisi ne ya aika yana kawo su da abubuwa biyawa wanda malamai suke bayani. Hadisi na gaba, hadisi na 37, malaka cewa ni bin Abbas radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ma yu'a rabbi tabaraka wa ta'ala. Hadisi daga Abdullahi dan Abbas da Allah tabbata gare shi, ya karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah daga cikin abin da yake rawaitowa daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shine hadisi da malamai suke cewa hadisul al-hadisul qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna Allah kataba, ko a ce manzon Allah yake cewa daga cikin abin da ya rubuto daga Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati, Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka da bayi suka yi, sannan kuma ya rubuta munanan ayyuka da bayi suka yi. Abinda kai za a tabbatar maka da shi, kuma inda zaka cewa man ya'malu su'an yujza bihi, a wata aya, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. To manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka, ya rubuta kuma mummuna, to bayyana zalika. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka, ko a ce sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, ko manzo Allah ya bayyana haka, manzo Allah ya ce fa man hamma bi hasanatin, wanda yayi nihim, kaga aka ce hamma, wannan dan a nuna mana cewa nihima wani lokaci ana hukunta bayi a kai shi. Kisa zai nuna maka hadisin, zai fassara maka hadisin innamal a'malu binniyat, dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyya. Kisa hadisin da aka ga hadisin da yake da rauni yake cewa kam min amali yatasawwu bi amali bi surati al-akhirah afwa fa yasiru min amali ad-dunya bi sawbi su'in niyya. Di yawa zaka samu aikin da aka suranta shi da sura ta lahira amma sai gani ya zo da aiki na duniya saboda niyya mummuna da aka yi. Za ka ga aiki na lahira karatun Qur'ani ne ake ko wa'azi ne ko sadaka ce ne amma kuma niyya take bayan wannan aikin ta bata shi. Kaga niyya tana tasiri tana shiga. Shi yasa kaga ka'idar da malamai suka yi al-umur bi maqasidiha suka hudda a ƙarƙashin hadisi na al-amal bil niyyat inda wannan a cikin manzuma ta wannan sa'adi da yake cewa ko wani yake da shaudin lisa'ir al-amal bi hasalahu wal fasad li amal ko yake cewa kaga niyya shan yake cewa da niyya ne aiki yake bacewa ko ya inganta. Manzon Allah ya ce fa man hamma bi hasanati wanda yayi nihin da zai aikata aikin kirki amma bai samu dawo falam ya amal ha bai samu ya aikata ba amma dai yayi niyya saboda wani abu ya zo ya shige mishi ko yayi niyya ko rishin lahiya ko kuma dai wani abu ya zo ya shige wannan aikin ba to manzo Allah ke cewa kataba Allahu indahu hasanatan kamila. Dalilin wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta mishi kyakkyawan aiki zai rubuta mishi ladan kyakkyawan aiki lada kuma cikakkiya. Kaga wannan niyya ce kaga wannan ne da muka cewa Allah na sakautawa akan niyyoyi da mutane suke. Wa in hamma biha idan kuma yin niyya da wannan aikin na kinki amma fa amilaha sai ya aikata kataba Allahu indahu 10 hasanati Allah zai rubuta mishi dalilin wannan aikin dai da Allah zai rubuta mishi lada 10. Kaga Allah da ma ce waliban ja'a bil hasanati falahu 10 amsalih wanda yazo da aiki dai na lada guda dai tak to Allah zai bashi 10. Shi yasa ko lokacin da aka wajabta sallah da manzon Allah yake Isra'i mi'raj ya fa aka wajabta sallah 50 ko manzon Allah da ya da dan Musa Allah Musa da ce mishi yaji a rage sai da ta dawo biyan da ta dawo biyar din wannan sai aka ce hiya a lafazi aka ce biyar ce a aikace amma kuma ladan sallah 50 za a bada. Kaga nan ma an yi aiki da man ga ke cewa an yi aiki da ba falawu a shin amsaliya yake cewa ila 700 bi'atin hal izuwa 700 bi'atin hal izuwa limki 700 za iya limka mutum limki 700 kai ila adafin kafira ma hal izuwa ba kai limki da yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai iya lillimka maka wannan ladan da ka zo ka kara aikata a lillimka ko kuma kai ne ka zo kai wani aiki daya to duk wani wanda ya zo yayi ta dalilin wannan aikin da kai ya zo shi ma yayi wani aiki na alkhairi to ka zo za a yi ta lillimka maka 700 hal izuwa ma limki Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alquran yake bada misali yake cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سبولة 100 حبة سألك تعالى والله يضاعف لمن يشاء الله تعالى مثال وإن سكي تيرد دوك يسو سبو دا الله سألك تعالى كمثل حبة كما قوايات قوايات ايتا مثال تهزي عدوك أبني تاقصا إن أكا بني ونن قوايل ذاتا خطد زنغرني يا قدابك قوة زنغرني يا تيا zaka samu kwaya dan shi wannan wai misali ne aka bada ba wai an saka sai Allah yake cewa wallahu yudaa'ifu liman yasha kai Allah ma zai lillim kalimkin ya wuce haka nan ma ga wanda yaso to kaga wannan shi ma shine in kai aiki dai sai Allah lillim ka maka ma ya wuce ma iyakar 700 ya wuce 10 wai in hamma bi sayyi'atin idan kuma yayi niyya da wani aiki mummuna falam ya'malaha amma bi aikata ta ba saboda tsoron Allah ko saboda wazi sawa'un wazi'u tab'i kamar da magani ko adawa mun yi bayani akan alwazi'u tab'i yake cewa walwazi'u tab'i ko kalwazi'u shar'i to sawa'un ya bar ya ci aikata wannan abun ne saboda wani abu da ya tsoratar da shi na shari'a ya tuna wata hukumar Allah subhanahu wataala ko kuma saboda a ɗabi'a ci ce kawai ya ga kawai ɗabi'anci kawai bai kamata ya aikata wannan abun ba. Wannan ne ina maka hadisin hadisin wayannan mutane guda uku da cikin kogo wanda suka yi tawassuli masa hadisin za su yi yali sabiyin ko guda uku afan guda uku ne suka yi tawassuli sai daga cikin shi ne wanda yaje ya yi amfani da wannan matan kawai saboda ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma yana daga cikin mutanen da Allah zai sa su a cikin inuwal al'arshi su guda bakwai dai daga cikin su wanda kawai in ya tuna Allah hawa yake zuwo mushi ko zai aikata wani sako kawai daga cikin Allah kawai ya hashe da kuka saboda tsoron Allah to wannan manzo Allah yake cewa ina mun sai ya atin idan yayi niyya idan yayi nihi da wani aiki mummuna fa lam ya'mala bi aiki ta shi baka tabaha Allah inda wasalata al-kamila za a rubuta mishi aikin lada saboda ya bar zanci kallawa ganiwa rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala to dan a nuna wai Allah ba wai abin da yake nihi ga bayi ba a zama ya zartar da su a'a Allah subhanahu wa ta'ala shi so yake ya sa bayi cikin rahama shi shi yasa sai ka sabubba na samun rahama da yawa sabubba na samun sabanin rahama kadan kai aiki kadan alada a baka lada da yawa kai aiki da yawa a zinihi a baka zinihi kadan shi yasa za ka gani Allah subhanahu wa ta'ala yana da yake cewa yana wanda suka cancanci a sa su wuta in ya musu rahama zai sa su aljanna ana cewa aljanna sai an tuka ta amma ita wuta ba ce ba za a tuka ta wai dan a nuna mana wai Allah ba wai so yake ya zartar da mutane ba a ita wuta ba tuka za ta yi ba Allah ne subhanahu wa ta'ala zai dora mata diddigen shi irin wanda ya dace da shi sai ta yi kara tukwana ita kuma aljanna sai Allah ya hudu wa uzini fatul jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kusanto aljanna ga masu imani a cika su sai ta cika kowa sai ya shiga bal ma idan aka samu wani waje ma Allah subhanahu wa ta'ala zai halitta wata halitta a cike wannan gobe su shiga aljanna to kaga wannan idan mutum bai aikata aiki idan yayi nihin ya aikata wani aiki mummuna bai aikata ba saboda tsoron Allah ya tuna ya kiya to Allah zai rubuta mishi lada akan haka wa in hamma biha fa amilaha idan kuma yayi nihin ya aikata sai ya aikata kuma aka samu bacin rana ko sai ya aikata kataba Allahu sayyi'atan wahidatan takallawa ganiwa zai a rubuta mishi zinihi ɗaya tak duk abin da Allah ka kare mu mutum ya tashi daga nan ya je ya aika da wani sako babba amma zinihi ɗaya shi ma wannan zinihi ɗaya a rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala yau idan ya zo ya zamana ya tuba ta gaskiya Allah zai shahi wannan laifin ne Allah zai shahi mishi to ka gani rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala kenan akwai bayani a wannan bai kawo shi ba wannan din nashi bayani da Imam Bukhari yake yi yake cewa fanzu ya akhi wafaqani Allah wa iyyaka Imam Bukhari yake cewa wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi Imam Bukhari yake cewa fanzu ka kallafa ya kai dan uwana Allah ya mana gamda ka tarbani da kai ta kalla ila azim lutfillah ta kalla girman tafsasa wal Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ammal hadhihi al-alfaz yace ka lura da wa'innan lafuzza na wannan hadisi wa qawluhu indahu fa dan manzo Allah da yace indahu ay kataba Allah indahu yake cewa wannan ishara ce ila li'tina'i biha izuwa kula da Allah yayi da wannan aikin kirkin da yayi in kai aikin kirki sai Allah ya ce indahu Allah zai rubuta a wajen shi ma'ana yace a wajen shi dan a nuna ma an kula da wannan abin da kai wa qawluhu kamilatan da kuma yace indahu hasanatan kamilatan da yace kamilatan wannan kuma littaci dan a karfafa za a rubuta maka lada cikakke dan kake shi kuka ce to za a rubuta nawa za a rubuta a cika maka za a yi wannan ta'kidi ne da kuma shiddatul i'tina'i biha da kuma tsananin an kula da wannan aikin da kai wa qalat as-sayyi'ati amma ka kallama da yazo jama'u guna ce wa in hamma bi sayyi'ati da yazo jama'u guna me yace sai ce kataballahu inda wa ayi wa qala fi sayyati allati taraka da yazo wajen mummunan da aiki da yayi ne zai aikata shi kuma bai aikata shi ba saboda tsoron Allah anan ma sai yace kataba Allahu inda hasanatan kamila anan ma yace zai rubuta mishi kyakkyawan aiki cikakke kaga nan ma kuma yace yace inda kuma yace kamila sai yace amma wa in hamila ka kalli lafazin
wa in amilaha, idan kuma ya aikata ta katabaha sayyi'atan wahidatan, kaga fa akkada, sai Allah ya ce wahidatan, dan an nuna maka a dai ce tak dan kanka sai, sannan ko bai ce ba inda ruwa sai ce katabaha, zai rubuta amma ba auyen shi ba, kaga nan ka nuna dan anan ma an tsara nuna wannan abun cewa ba dai yake cewa danganta abun muna zuwa ga Allah subhanahu wataala, koda wannan abun Allah ya alice shi to saboda ladabi, kaga nan ma manzo Allah hadisi yake cewa sai Allah ya rubuta mummunan ya rubuta mishi zunubi daya, sai shi ma ya ce daya dai, kaga ai bai ce ba cikakkiya ko kuma inda aka ce a wajen aikin toto ba a ce ba kamai, aka ce a wahidatan dai dai tak kana yawa ba a cika ta ba, to kaga wannan dan Imam an-Nawawi yake cewa walam yu'akkid hadhi kamila, bai ta akidi ta wala kamila, sai ke to wannan yana da girman tausasawar Allah subhanahu wataala ga bayin shi. Imam ne yake cewa walillahi wa falillahi alhamdu wal minnatu subhanahu la tuqsa sana'u alayhi, lalle godiya da kuma baiwa sun tabbata ga Allah mai tsarkin zati, la tuqsa sana'u alayhi, wanda yaban Allah ba a iya kididdige shi, wallahi tawfiq, gamlakatar tana ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa a ɗaya daga cikin masu sharhi almajin Imam ne da yazo bai yi sharhin wannan hadisin ba, bai yi wani dogon sharhi a gare shi ba, kawai saboda ya gayo abin da ya nauyi ya nan ya wadata ba sai ya ce komai ba. Muna iya ƙara hadisi guda ko? Alhadisu saminu wa salasun, hadisi na 38, mala yake cewa an abi wa ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha ta'ala qala, manzo Allah yake cewa abi fara yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala qala, Allah madaukakin sarki ya fadi, yake cewa man adali waliyan, duk wanda yayi kiyayya da wani masoyina, Allah yake cewa faqad azantu bil harbi, to ina mushi shelayya hutubi ya bidaliya shi, yake cewa wa mata qaraba ilayya abdi bi shay'in, bawa na bai kusance ni da wani abu ba wanda wannan abu a habba ilayya shine mafi soyuwa a gare ni, kamar min maftaratuhu alayhi, kamar abu da na farillanta mushi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta ta hanyar nafilfili ibada sallah ce yake ko kuma sadaka ko azumi, hatta uhibbahu, har sai na so shi, Allah ke cewa fa idza ahbabtu, idan na so shi, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, zan zamanto ni ne jin da yake ji da shi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, zan zamanto ni ne ganin da yake gani da shi, wa yaduhu alladhi yabrushu biha, zan zamanto ni ne hannun da yake kamo da shi, wa rijluhu alladhi yamshi biha, ni ne kuma kawar da yake tafiya da ita, Allah ya ce wala in sa'alani, idan zai tambaye ni, law yanahu wallahi sai na bashi, wala in ista'ara, idan zai nemi tsari da ni, law'idannahu wallahi sai na tsare shi, rawahu al-bukhari, wannan hadisi Abu Dawud ya tsara, wannan hadisin ya da tsarsa da abubuwa da yawa. Abu na hukku, hadisin ya nuna cewa ashe kiyayya da makiya kiyayya ko kiyayya da masoya Allah kamar kai shela ga Allah ne, kiyayya ga masoya Allah to yana janyo hushin Allah, yana ma sa a halakar da al'umma gabaki daya. Allah ce man adali waliya faqad azantu bil haqq, duk wanda yake yi da wani masoyina wanda ni masoyina ne na gaba da shi ina son shi kake kiyayya da shi to zan halaka ka, zan yaki shi, sai kaga Allah ya halaka al'umma annabawa, mutanen annabi ne ya aka musu juyu su aka yi aka musu waina ko juyun waina aka musu, mutanen annabi ne ruwan tufana aka musu, duk annabi al'umma annabawa da suka karyata annabawa suka kiyayya da wannan annabawan Allah ya halaka da su, to kuma wannan sunna ce ta Allah har a yanzu, duk wanda zai yi kiyaya da wani makiyi da wani afon da wani masoyin Allah to lalle shi ma kamar ya ja Allah ya ce shi ma zai ga azaba, zai ga bala'i, zai ga abubuwa za su yi ta faruwa, shi yasa ma ake cewa yana daga cikin bala'i da al'umma suka shiga a yanzu da musulmi suka shiga a yanzu, ana taɓa bayin Allah, wasu bayin Allah wanda ba a san su ba ana ta taɓa su, ana ta keta dokokin Allah subhanahu wataala. Malamai suka ce nan waliyullahi, waliyullahi shine wanda yake kiyaye dokokin Allah, shine kawai suke cewa man intasara awamirillahi wa istanaba nawahihi, wanda ya yake cewa ya nisa afwan ya musaltu yayi abin da Allah ya ce yayi ya kuma halu da abin da Allah ya ce ya halu shine kowa wannan musulman Allah shine alwali shine mai imani mai imani yayi imani da Allah sannan kuma yana da takawa Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alayhi wala yahzan shi yasa malamai suka ce duk wani mu'mini wali ne duk wani mu'mini da ka sani wali ne sai dai wali taka ta zaman tutawa da tahiwa ne saboda imanin ba guda bane imanin wani yayi na wato dan haka shi ma zai yi matsayi a wajen Allah kamar yadda annabawa ma Allah ya dora su kan rusul faddalna ba'dahu ala ba'd to haka su ma mu'minai wa rafa'a ba'dakum darajat su ma mu'minai daraja su sama daraja su wani yayi wani wani yayi wani saboda matsayin sa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba guda bane hadisin yake nuna cewa babu wani abu da bawa zai kusanci Allah wanda Allah ya so kamar kai abin da Allah ce kai abun da Allah ya dora maka na wajibi kai shi shi yasa za ka gani yana daga rashin mai ake cewa rabuwar dubara mutum ya bar wajibi ya je ya kama abin da ba wajibi ba kai ga abin da shi ne ake so kai ka ƙi shi kuma ka ji kana yin wani abu na nafila ana bada misali ana cewa kamar wanda zai zo ya kwana da kiyamul layli kuma ya asaba ta kai zai bauce shi kaga wannan shi aka kamar ana tunkana wa wani ga inda aka ce ka zo kuma kai ba ka zo ka to shi yasa abin da Allah ya yi so a kusance shi da shi na hauko shi ne farilla ka yi farilla to daga baya kuma nafila ita nafila tana ƙara kusanta tana ƙara kusanta mutum da Allah ne amma abin da zai ƙara kusanta da Allah kai tsaye shi ne kai ko abin da ya ce Allah abin da Allah ya dora maka sarki shi to kuma daga baya kana kawo su zaka bidi su ma kuma za su ƙara kusanta ka da Allah to su ne da kuma za su zama to su ne sababbin soyayya ka ga Allah subhanahu wataala su ne za su sa Allah subhanahu wataala ya so ka shi sa za ka koma zalla sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan sahabi ya ce masa sahabin wannan ka tambaye da abin da kake so sai ya ce ina so in yi makwabta da kai aljanna sai ya ce to ka taimaka min a da yawan sujada ma'ana ka yawai ka ringa yawai ta sujada daga cikin abin da zai sa ka samu wannan daula ka ga nafila ta sallah ce ko ta azumi ko ta sadaka ko sada zumunta abubuwa da yawa da nafila ne ta dawuci to duka suna daga cikin abin da suke kusanta bawa ga Allah subhanahu wataala wannan ma'anar cewa idan Allah ya so bawa Allah ya ce zan zamo ni ne jin shi malamai sun yi fassara da dama Ibn Hajar yake cewa ma'anar shi ne Allah subhanahu wataala shi ne zai zamanto jin kamar jin da kake ji abin da kake so ka ji na alkhairi to Allah zai kusanto maka wannan abin ka ji shi abin da kake inda kake so ka yi na alkhairi to Allah zai ringa kullum zai ringa sa maka soyayya zuwa wajen alheri kuma ka tayi kai wannan alkhairi idan zaka je wani waje na sharri to Allah zai sa ka kaki zuwa wannan waje da wasu kuma suna ganin cewa kai abu ne ma akan zahiri shi wasu wanda suke da ruhuya ta sufanci suna ganin cewa kai Allah shine ma zai zama jin shi amma dai kawai shi wannan shine tsantsar walitaka a wata ruwaya ma a wani hadisi cewa idan Allah ya so bawa zai yi shela ga mala'iku cewa ku je ku so wani zai umarci ako zai umarci mala'ika jibril ya ce ina son wani ka so shi mala'ika jibril ya je ya yi shela a cikin mala'iku ya ce ku saurara Allah yana son wani ku ba ku so shi to daga nan Allah zai sa ma wannan bawan kabuli a bayan kasa ya sa soyayya shi a cikin zuciyar kowa da kowa kowa ya je yana son shi shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam wa alqaita alayka muhabbatan minni wa alqaita alayka muhabbatan minni ko wani ci suna ala ayi Allah subhanahu wa ta'ala yasa soyayya annabi Musa a cikin zukatan bayi hadda fir'aunan ma Allah yasa soyayya a cikin zuciyar shi yasa yake san annabi Musa alaihi salam Allah kuma ya kula da shi to kaga wannan soyayya ce sannan kuma duk shi da zaga idan mutum ya zamanto mukusanci ga Allah subhanahu wataala duk abin da ya roke shi Allah sai ya bashi in ka roki Allah in ka nemi tsari ga Allah subhanahu wataala sai ya tsare ka wannan kuma kun yi bane ki kusanta mutum ma kawai kamar yanda hadisin ya nuna ce kusantar Allah subhanahu wataala ga ibada ga duk wani abu da ya zama to ibada ce mutum kullum yana kofar Allah shi yasa shi ne wanda yake kai mutum matsayin ya zama to muhsini kaga mu musulmi mu'mini sannan kuma muhsini mai tsoron Allah to shi ko muhsini duk al'amuran shi tare da Allah yake innallaha ma'allazina taqawwal ladina hum muhsinun kaga mutum idan mutum ya kai matsayin musulmi kawai shi duk abin da zai yi Allah ne yake kallo baya yin abu dan wani dan ka buge shi dan ka ce wani yayi kaza shi yasa ake cewa magabata yayin da suka wuce matsayin ma wai su yi abu saboda ya buge su sai a afuwar saboda su buge wani sai da suka wuce wannan matsayin yayin da suka yi yaki da zuciyar su kawai ya kai ma duk abin da za su yi ba sa kallon kowa shi yasa ake cewa kai ihsani ka zama to musulmi irin ihsani na majnunu laila majnunu laila shi mukhlisi ne musulmi ne wajen soyayya da yake ma laila shi ne ake bada labari ake cewa mutane da sun zo suna sallah to shi majnunu laila yana wani waje a gabne ba laila bace ya gani ma karan laila ne ya gani karan ta ne ya gani amma da ya karan ta hankalin ta ya yi hankalin shi ya tashi san cewa duk inda wannan karan zai yi to a nan laila take kawai ya biyo wannan karan da kudu kawai ya zo da gudun wannan yana wuce kawai su su wasu suna sallah kawai zai wuce gaban su ya wuce ya raka ta cikin su shi bai ma sani ba kawai sai da suka zo suka dai suka ce dazu ka zo ku wuce muna sallah ka wuce gaban mu sai ce a ba mu ta gaban mu ba sai ce yanzu ga san kana inda ka zo ka wuce sai ce to ku wuce sallah yace ku kuna gaban Allah har kusan na zo na wuce ni kuma saboda laila ce ba ma laila karanta ne ba ya mantar da ni ku ban ma san ban ma ranku ba na shahi to kaga wannan yayi nisa ke to bawa in ya kai matsayi a wajen Allah haka yake gani duk abin da bai baya kallon kowa wannan matsayin kuma shine yake kusanta bawa ga Allah subhanahu wataala kina yi mu dakata nan insha Allah taala ha insha Allah za mu tsaya a ba hadisi uku bane wala hadisi 50 ne a nuskarka
mu a ran bakin
eh ya ka san abun ba da tarihi ne akan afwan da zamu hawa lidani wanda ya hawa rubutu a wannan mawdu'in ibnu salah imamu nawawi mai bayan ya rubuta yayi wannan afwan imamu nawawi da yayi hadisi 40 ko akwai wanda suka suka cike shi wasu suka kai 40 da wani abu suka kai a hadisin da suka kusan guda 50 kina za ku yi su tana kiran shi 50 hadisi wasu kuma suna kiran shi al-yahuda da su zaga ba su mun hajji yayi wannan bayanin a hukun littafin shi na jami'in ulum wal hikam saboda mu abin da yasa lokacin nan lokaci a koyi kuma mu yi wannan bayanin ba akwai hadisi sun kai na guda a bukar sun ko saboda ko a wannan listan ma hadisi 50 ne to na tabbata muna da kusan hadisi guda a bukar insha Allah ta'ala anan to zamu dakata abin da muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala عندما تقول قول الله سبحانه وتعالى وغفر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك